sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Litinin 14 ga watan Agustan shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar Krista Agoza a jihar Borno ta koka akan yadda ake maida mambobin ta saniyan ware wurin raba mukaman gwamnati. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Dansura Adamu Eli Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gida Jibrin zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a barkamu da hantsi ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Sojojin da suka yi ji mulki a Niger sun amince da bude kafar tattaunawa da kungiyar ECOWAS domin ganin an kauce wa tashin hankali cewar wata tawagar manyan malaman musulunci daga Najeriya bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin Yamai a jiya Lahadi. Kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma na duba yiwuwar yadda za ta maido da mulkin farar hula tare da mai da Muhammad Bazoum bisa shugabancin ƙasar ta Niger a matsayin wanda aka zaɓa a tsarin doka. An kifar da gwamnatin shugaban Muhammad Bazoum ne bayan da sojoji suka amshe mulki a ƙasar ta Niger a watan jiya. Hakan dai shi ne ya kai adadin yawan juyin mulki da aka yi a tsakiya da yammacin Afirka zuwa 7 cikin shekaru 3. A fafutukar ganin an samu mafita cikin kwanciyar hankali, shugaban kungiyar ta ECOWAS wanda kuma shi ne shugaban Najeriya Ahmad Bola Tinubu ya yi na'am da ziyarar da malaman suka kai zuwa Niger. Malaman musulincin sun gana na tsawon sa'o'i da shugaban juyin mulkin na ƙasar ta Niger General Abdulrahman Tiani, wanda aka rawaito cewa ya bayyana Najeriya da Niger a matsayin 'yan uwa, 'yan uwan juna ba makwabta kawai ba, da ya kamata a ce sun sasanta duk wata wato wani abu da ke tsakaninsu cikin ruwan sanyi. Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali ta sanar a jiya Lahadi cewa ta janye daga sansaninta da ke arewacin ƙasar bisa dalilan taɓarɓarewar tsaro. Bayan 'yan sa'o'i, rundunar ta ƙara da cewa a yayin aikinta a wurin, sojojinta uku sun samu raunuka a lokacin da aka buɗe musu wuta. Dakarun na MINUSUMA a takaice sun bar yankin da ake kira Bert bayan da dakarun Mali suka fada a shekarun jiya Asabar cewa sojoji 6 sun samu raunuka yayin da aka kashe wasu mayaka 24 na kungiyoyin 'yan ta'adda Al-Lahira lokacin wani kwanton bauna a yankin a ranar Juma'a da ta gabata. Su ma tsafin 'yan tawayen kabilar Tuareg sun ce sojoji da sojin haya kasar Rasha na Wagner sun kai madakarun su hari a ranar Juma'a. MINUSUMA ta gaggauta fitowa daga yankin Naber sakamakon taɓarɓarewar tsaro da ma barazana mai haɗari ga dakarun wazar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar yadda rundunar ta sanar a jiya Lahadi ta kafar sadarwar Twitter da a yanzu ta sauya zuwa kafar sadarwar X. A jiya Lahadi, masu gabatar da ƙara a Faransa sun ci gaba da gudanar da bincike akan mutuwar akalla bakin haure 6 da kwale-kwale da ke dauke da su ya kife a ruwa yayin da suke kokarin tsallakawa ta mashigar ruwa tsakanin Ingila da Faransa, yayin da 'yan sanda ke farautar masu safarin mutane da ke da alhakin afkuwar lamarin. Masu gabatar da ƙara a yankin tashar mashigar ruwa ta Boulogne sun bude gudanar da bincike a ranar Asabar sa'o'i kaɗan da afkuwar lamarin, amma sai aka sauya akalar binciken zuwa Paris, kamar yadda jami'ai daga bangarorin biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. 'Yan Afghanistan maza 6 suka rasa ransu yayin da kwale-kwalen da ke dauke da tsin gudun hijira da ake kyautata zaton sun kai kusan mutane 66 bisa hanyarsu ta zuwa Ingila ya nitse a mashigar ruwan da jijjifin ranar Asabar. Mafi yawan waɗanda ke cikin kwale-kwalen 'yan ƙasar Afghanistan ne da wasu 'yan ƙasar Sudan da yara ƙanana, kamar yadda hukumar kula da tashoshin ruwa ta Faransa ta bayyana. Masu aikin tsaron ruwan Birtaniya da Faransa sun ceto mutane 59 yayin da adadin waɗanda suka rasa ransu ke ci gaba da sauyawa.
An jima kaɗan Hawwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. amma kafin nan wata kungiyar Krista da ke garin Goza a jihar Borno a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta yi kira wani taron manema labarai don jan hankalin gwamnatin jihar Borno game da daukar mutane da kuma raba mukaman gwamnati ba tare da ƴan Kristan ba. Kungiyar ta ce bambobinta suna ba da gudunmuwansu amma idan an zo batun raba mukamai sai a ajiye su gefe ba tare da su ba. Sun ce hakan bai dace ba saboda su ma 'yan ƙasa ne. Haruna Dauda Biyu na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Kungiyar tattara rikicin Boko Haram ya haifar masa da matsala da dama, wanda ya haifar masa da 'yan gudun hijira da daman gaske a cikin jihar Borno da ma ƙasashen ƙetare kamar Kabaru da Nijar har ma zuwa Chadi kuma wasu jihohin na daban, wanda kuma akwai buƙatan gwamnatin ta yunkura don kwaso mutanen nasu kamar yadda suke kwaso wasu sauran jama'a don mai da su inda yake da dama-dama musamman wuraren da ke da tsaro, duk da cewa ko wasu wuraren da har yanzu ke fama da matsalan tsaron musamman ma karamar hukumar Goza da kuma wasu bangarorin na jihar Borno. Taron da gudanar ne a cocin kokin da ke kirga samu a garin Maiduguri, wanda kuma ya samu halartar mutane daban-daban daga jihohi daban-daban har da ma kasashe daban-daban da suka hada da kasar Ingila da Amerika. Dukkaninsu sun samu halartar wannan taro, ganin cewa duk mahalartar sun fito daga wannan karamar hukuma ne. Mr. Emmanuel Ibrahim Bita shi ne shugaban kungiyar da taron kristoci na karamar hukumar Goza. Ga kuma abin da ke cewa
wannan matsalar da aka samu na Boko Haram din nan ya watsar da mutane sai wurare daban-daban. Bari ma shi gwamna na jihar Borno Professor Babagana Umaru Azulum godiya domin yanayin yadda ya yi, yana kokarin yadda za a kasa ko wasu da 'yan gudun hijirar da suna Nijar, suna Kamarun, suna Chad, yana iya kokari ya komar da su, ko wasu da suna a nan a Maiduguri shekarar da ta shige ya komar da su. To yanzu muna kira gare shi domin ya taimaka kuma da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da duk waɗannan NGO waɗanda suke kungiyoyi masu taimaka al'umma domin a ga cewa an koma. Muna da camp ɗin kristoci guda biyu a nan a cikin Maiduguri, a nan a Shuwari tare da kuma a Wulari. Muna da ɗan uwanmu kristoci mafi yawa a Kamarun a camp na 'yan gudun hijira.
To ko Mr. Ibrahim ɗin yana gani an samu zaman lafiyan da za a iya komawa dukkanin karamar hukumar Goza?
Wasu bangarori na cikin na karamar hukuma na Goza ɗin har yanzu akwai kura, har yanzu akwai matsaloli na zaman tsaro. So muna kira gare su musamman shugaban ƙasa yadda ya sanja waɗannan sabbin jami'an tsaro na ƙasa su taka rawa su ga cewa duk waɗannan wuraren da aka ana da matsala musamman karamar hukuma na Goza da kuma inda yawancin wurare a jihar Borno su ga cewa an yi taka tsantsan an samu zaman lafiyan da za a koma, don shi zai fi taimaka musu da mu duka gaba ɗaya.
Bishop Williams Naga tsohon shugaban ƙungiyar kristoci na jihar Borno kuma ɗaya daga cikin dattawan kristoci a karamar hukumar Goza ga abin da ke cewa.
Mu kristoci ba a tafiya da mu, bibi din mu ne krista wadda ba a yin komi tare da mu, kuma da yawa kristoci sun samu raunana a cikin wannan hargitsi da ya faru. Yanzu ga gani kristoci da yawa suna zube da gwamnati ya ɗebe mu ya kai mu fulka da wija, inda akwai symbol na gwamnati da aka kafa sawa local government da sai a ɗebe mu a je a zuba mu a can. Na biyu, ko a cikin appointment da sauran abubuwa da ake yi kristoci ba su samun shiga, za ga krista guda ɗaya a bashi kansila shikenan, ba wani abu. Ko komishinoni da ana appointin ma krista baya samun komishinan, ba ma samun komi.
Wasu daga cikin kungiyar kristoci a jihar Borno kenan ke bayyana wasu matsaloli da ke damun 'ya'yan kungiyar su da kuma yi kokarin jin ta bashin gwamnatin jihar Borno, amma sun ki cewa komi a kan batun. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Hauwa da ci gaban labaran duniya.
A jiya Lahadi aka sako 'yan jarida na 'yan kasar Iran da aka ɗaure shekaru biyu a gidan kaso bayan da ta yi hira da mahaifin matar da ta mutu a tsare a hannun 'yan sandan kasar da ya janyo bore da zanga-zanga na tsawon watanni. Bayan sakota daga gidan kurkukun Evin da ke birnin Tehran, Nazila Marufan ta ɗora hotonta ba a ɗankwali a kanta a kafar sadarwa ta zamani, inda ta yi kunnen uwar shigu da dokar sitirta jiki ga mata na gwamnatin Islam a ƙasar. Kar ku amince da bauta, kun cancanci abin mafi kyau. Abinda Nazila ta rubuta kenan a shafin X wanda aka fi sani da shafin Twitter a baya da shafin ta na Instagram. An ganta a hoton da ta dora tana rike da flower a hannu daya inda ta daga hannunta daya sama tana nuna alamar yin nasara. Marafiyan wadda kafofin yaɗa labaran Iran da ke waje suka ce shekarun ta 23 ta wallafa hirar da ta yi da Amjad Amini a kafar labaran Mustajir ta yanar gizo a watan Oktoban bara. Amjad Amini shine mahaifin Mahsa Amini wadda ta rasa a tsare a hannun yan sanda a watan Satumbar bara bayan zargin da aka yi mata na karya dokar sutura, lamarin da ya janyo zanga-zanga da bore na tsawon watanni a ƙasar ta Iran. A cikin hirar, Amjad Amini ya zargi hukumomin Iran da shirya ƙarya game da yanayin da ya yi sanadiyar mutuwar 'yarsa. A yau Litinin ne hukumomin Ukraine suka ce wani hari ta sama da Rasha ta kai garin Odessa da ke kusa da ruwa a yankin kudancin kasar ya raunata akalla mutane 3. Sojojin Ukraine sun ce sun kakkabo jiragen Rasha marasa matuki guda 15 da ta yi amfani da su wajen kai harin da wasu makamai masu linzami na karkashin ruwa guda 8. To sai dai barakuzan jiragen marasa matuki sun haifar da barna a ƙasa. Mutane 3 sun samu raunuka bayan da barakuzan suka fada akan wani babban shagon sai da kayayyaki inda wani ɗakin kwanan ɗalibai shi ma ya lalace. Ma'aikatan kwana-kwana sun yi ta fama da kashe wutar da ta ɓarke sakamakon faɗuwar barakuzan roka da aka kakkaɓo daga sama, cewar gwamnan yankin Oleg Kipa ta kafar Telegram. Barin wutar da Rashin ta yi ajiya Lahadi ma sai da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 7 da suka hada da wata jaririya mai kwana 23 a duniya da raunata akalla wasu mutum 22 a yankin Kherson na ƙasar ta Ukraine.
A gaida Hawwa da karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma da la kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan.
Kannan tsoro na ramin mugunta,
ku gargaɗe mai
gina da ramin mugunta, kai dai mai gina ramin mugunta, to ka gina daidai kaurinka, watakila fa kai ka faɗa, mu gargaɗe mai gina da ramin mugunta,
ku gargaɗe mai gina da
ce yan mutai mana daɗi amma fa mu bar gina da min mugunta,
mu gargaɗe mai gina da min mugunta,
gama shi mai gina da min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina da min mugunta,
mu gargaɗe mai gina da min mugunta,
gama ga na ka aiki daidai ka bar shi ka nufowa ni can kana bi dar ka ba ta mai shi wannan ne gina da min mugunta,
mu gargaɗe mai gina da min mugunta,
kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah, kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne gina da min mugunta,
mu gargaɗe mai gina da min mugunta,
sarkin da ya yi mu ma ya yi horo gune mai gina da min mugunta,
mu gargaɗe
zai ce wuta hakun ba shakka ko ake gina da min mugunta,
mu gargaɗe mai gina da min mugunta,
na zabi radio na yi waka na zo gagar maho na yi waka na gargaɗe yan gina da min mugunta,
mu gargaɗe mai gina da min mugunta,
kan kuku cewa ko duniyan nan.
To ma da fatan an shakata, to yanzu kuma ga Nasiru Adamu Elikaya da shirinmu na gaba.
Zora. zauren matasa. Ba sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabbawa da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Kamar a makon jiya shirin zauren matasa na garin Dan Umaru ne mai albarkar matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya. Matasan sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga daida muna takan kama, amma barayin daji sun hana su shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na bukatar dauki daga hukumomi don karakan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. Ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba, to mutane su samu yin barci da idonsu biyu a rufe. Matasan su hada da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Barau da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Gurbi daga cikin mu sune suke dan kai secret namu, suna dan fallasa cewa ga abin da gari ke tahiya.
Wato mutane da wani Umar, mutanen da ake kira informer kenan,
na informer kenan, informer akali kowanne gari na san za a iya samu haka. To amma da dadewa muna neman wannan dama, Allah bai bamu ba. Muna son ya zama yaya za a yi mu yi magana. Gwamnatin tarayya ta ji kukan mu, gwamnatin jiha ta ji kukan mu, sannan ba wai kokin dai ba, a'a mu gani a kasa. Wannan wuraren da nake gaya maka yanzu barazana ta shiga na bangaren abin da ya shafi ilimi gare mu. Mu yanzu abin da muke tafafutuka ma yaya za a yi mu dan rayu, ba ma magana wai a'a. Idan da a ce kana da daman da zaka zo kaga wannan yankin, ina tabbata maka ko kamin magariba za ka yi hawaye fiye da kima akan irin yanayin rayuwa daga wannan wurin da muke baka labari. Wurare ne waɗanda ba su da hanya, wurare ne wanda in ka dubi yanayin makarantun su babu malamai. Dan yanzu ba za ka iya turo malami daga local government ba, kake duk malaman mu, wannan magana da yake mada malaman primary school da na junior secondary school din mu gaba ɗaya sun wace, babu wanda ke nan. Yan mutanen mu kuma, mu yanzu nan matasan da suka dan samu sa'a, suka dan je makaranta, suka dan yi karatu, volunteer din da ake ma, ya ina aka samu enough kuɗi ko kuma ya za a yi gwamnati ta dan sponsor nasu su dan ƙara rike kansu wasu a dai da gudugudun ana dawowa ya zama mun cire kanmu cikin wannan dogon masifa. Amma duk waɗannan abu ne wanda gwamnati ta yi bare ta kyale. Balantana mu yi magana ruwan sha, balantana mu yi magana ruwan famfo.
Umar, bari za mu zo nan, Allah ya yarda za mu duba irin gudunmawar da gwamnati ya kamata ta bayar. Kuma bari mu ji abin da Isa El Usman yi mana bayanin shin waɗannan mutane waɗanda ake kira masu satan nan, duk da jihar Kebbi dai babu su sosai, da ana jin lamarin na jihar Zamfara, jihar Katsina, wasu sassan jihar Kaduna da Neja da sauransu, amma jihar Kebbi da lafiya ƙalau take. Faɗa mana waɗanne irin mutane ne an san waɗannan mutanen? Wasu sun ce akwai waɗanda dama mazauna ma yankunan ne an san su a tarihi.
Gaskiya Mallam Nasir, dama ya da kafuwar na Kebbi an san ta da zaman lafiya. To duk yawanci barayin da ke zuwa a yankin Kebbi barayi ne wanda ke fitowa daga Zamfara da Naija. Musamman mu da Dan Umaru, duk yawanci barayin mu suna nan dajin mu na nan arewa da yammaci. Mazauna nan ne wasu, to sun wace sun koma can kurya inda suka san baya da za a ainihi wajensu. Amma su ne za su hayo mashushuka su zo nan wurin su kori ko shazu ko tsoki mutanen mu ko tsoka kashi da kashewa. Duk ta'addanci da ake yi gaskiya daga yawancin Zamfara yake fito muna. Yanke irin daɗin duniya, Makini, Dango Dade, Sabon Birni, Baruɓa, Sabon Tuda, Daraga, duk yawanci can ɓarayin nan suke. Amma sai su zo nan wajajen mu saboda can duk sun riga sun shirya da wa'annan garuruwan. Amma munan garin da ya zama ba su shirya da garin namu ba, sai su zo ko dai su ɗauke mu da kashe ko su kashe mu ko kuma su ɗauke mu su yi daji da mu. Yanzu maganar da nake mata, yau an kai kwana wajen uku kullum sai su zo sun ɗaukan mu da mutanen wajen tun uku da sha daɗi. Yanzu haka mutanen mu suna can an biya kuɗin fansa amma fa su sako su sun tafi kowa sun ce sai an ƙara musu. To ana dubin ya za a yi tunda kowa ran mai noma ba, sun hana mu noma. Ana dubin ya za a yi kuma sun ce za a ba su kuɗi, an ba su kuɗi. Ana dubin ya za a yi ma a samu wannan kuɗin an ba su, amma kuma sun ki sako mana sun ce kuma sai an ƙara musu kuɗin.
Yahuza Gado, In haka ne, duba mana an ce idan an je daji an samu matsala sai a rogo a dawo gari. Ya nuna in mutane suka kamar misali daga daji suka shigo garin Dan Umaru shikenan sun tsira ba wani abin da zai same su kenan.
Eh lallai Malam Nasiru, idan mutane suka shigo garin Dan Umaru sun samu tsira, duk wanda ya shigo cikin gari to shi wannan ya tsira, sai dai da ɗan uwan shi su ta taraddadin yaya za a yi wanda bai dawo ba ya dawo. Domin matsalar ta kai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mai dai yayi mana tsada, yanzu da yake kaga dai muna isha neman abin da ya kai 1,100 sa'ilin ga kalubalen rayuwarmu, abin da za mu ci yayi. Eh da 100 ma ana samu.
Litar man fetur.
Litar man fetur, sannan itacen ma da za a dafa abinci ba za a sami su ba. Eh 1,100 abin ya ɓaci, ya ta'azzara sosai gare mu, duk da ba ka zato ranka da.
Aina a gidan mai ko kuma wajen yar bakin
ba? A gidan mai ba, masu dan zuwa suna dan samo shi gidan mai. Kaga abin hanyar ma ta zama lalura, bin hanyar ma ya zama sai an dubawa yayi a wurin wanda zai taimaka maka ya sauri ka je ka dan samu ijirka ɗaya ka shigo da ita garin Dan Umaru. Masu sayo mai din ma su ma suna tsoron hanya inda za su gitta, saboda labi ya gitta hanyar. To din labin nan tsallakan labin ma haɗari ne, sannan kuma dajin ma haɗari ne. Rayuwarmu ta shiga cikin wani mawayacin hali ma, kamar sai mu ga abin ma kamar ma gwamnati ta amince da mu ne a yankin Dan Umaru.
Ai, Yahuzan an kula matsalar tsaron nan kusan ba nan jihar Kebbi ba ne kawai ai. Mutanen Zamfara su za su fi ba da labarin yadda suka jijjiki kai abun ma ya shiga Sokoto, don kwanaki mun yi shiri na yankin Isa da Sabon Birni, nan ma suna fama da wahala ainu. To saboda haka abun kamar ya zama ruwan dare ne a waɗannan yankunan ai.
Malam Nasiru, abun in ma ana wuce ruwan dare ai mu har na rana ya kama, saboda wurin abun ya kai inda ya kai. Maza ba su tsira ba, mata ba su tsira ba. Abun ya kai wasu ma kai a halin yanzu makwabtana ni zan san da nake da kai yanzu haka jiya suke cewa sun sauka aure, saboda abun ya ɓaci. Nan dai babu abinci, sun bar matan, matan ma in suka ebo dan suka je ebo dan ganyen tafasa da za a ci a rayu da ƴan yara. Nan ma matan ba su tsira ba, ɗauke su ake yi.
Wato ma'ana sun kama hanya sun tafi kudancin Najeriya kenan.
Abin ya yi ƙarfinsu, to ba abin da za ka ba iyali, kaga an kama kallon juna abin ba daɗi. Dole ka bar gida ka je wata jiha ko za ka ɗan samu abin sa a bakin salati.
Amma Yahuzai manoma kuma ce suna zuwa yankar tafasa, ba za a yi mamaki ba?
To Mallam Nasiru, ba ta ɓaci ba ne, ba hatsi. Hatsin sun gagare mu nomawa.
Isa baban gida. Duba mana in haka ne kuwa, ya ba mu labarin yanda garin Dan Umaru yake, yawan mutanen garin da yadda suke rayuwa, irin akwai ruwan sha, wutar lantarki da sauransu.
To wanda duk da ka faɗi gaskiya ma da ruwan sha mana rijiya ko gaskiya ba batun hawo duka mu aje shige ne, da kuma wuta ma duk mu aje shige ne, domin wannan duk ba mu sada gare shi ba gaskiya. Duk sun lalace wuta ta iso da mana ma komai ya lalace komai, daga da gaskiya ruwa kuma gaskiya ba dama mazatai na kai mana shine, kuma da wasu sun lalace su tsaya ba su aiki, gida ma muke da kawai lafiya cikin garin mu gaskiya. Ruwa kuma sai dai da mun je rijiya ko kuma mu je rafi mu ba yana yin, kuma ga mutanen Dan Umaru gaskiya mutane ne wanda suke tsakanin Allah, mutane suna gari ne dindin jama'a sosai, da zance gari ne babban gari ne kuma dindin tarihi, wanda yake hakika gaskiya ko ta ina ka je zaka ji labarin Dan Umaru, kuma zaka ji tarihi mai kyau tun daga iyaye da kakanni.
Shin hakimi garin hakimi ne ko dagaci ne?
To dagaci ne.
Eh dagaci ne, na gane. To akalla dai za ka samu kamar mutum 100-200 a garin.
A garin Dan Umaru?
Eh.
To gaskiya na ganin ranka da zance ko in ce mun dai himmi da zance.
An bi na?
Mun himmi da ya. In ji za ta jama'a da
ni. Ah. Idan kada lissafin naka ya zama menene, lissafin dokiran ranka ke cewa ne ko menene?
Ku dakata a nan matasa, makon gobe Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na garin Dan Umaru a karamar hukumar Dankowa Sagowo da ke jihar Kebbi da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Wassalamu alaikum.
To ma dalla gaida Nasiru Adamu Alhikaya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gida Jibrin dauki da shirin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridar ne da jaridar Bangal, daya daga cikin manyan labaran jaridar Bangal na cewa jagoran sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Tchiani, ya tabbatarwa wasu malaman addinin Musulunci da suka ziyarce shi a birnin Niamey domin shiga tsakani da ƙungiyar ECOWAS cewa a shirye yake ya karɓi bakuncin wakilan ƙungiyar ta ECOWAS domin samun mafita dangane da rikicin da ya kunno kai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Niger. Prime Minister Jamhuriyar Niger Ali Muhammad Lamin Zain shine ya tabbatar da hakan a lokacin da ya karbi bakuncin tawagar shugabannin malaman Najeriya da suka ziyarci jamhuriyar ta Niger karkashin jagorancin Sheikh Bala Lau. Sai jaridar Daily Trust, na cewa wasu 'yan Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Kano da ke arewacin Najeriya domin nuna adawarsu da yunkurin kungiyar ECOWAS na kai hari a ƙasar jamhuriyar Nijar domin maido da mulkin demokradiyya. Masu zanga-zanga dauke da tutocin jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya sun bayyana cewa ba su amince da shiga wani yaki da ƙasar jamhuriyar Nijar ba, musamman ma dai a ƙarƙashin jagorancin Najeriya. Sai kuma jaridar The Guardian da ya rike cikin yin labarin da cewa shugaban Najeriya Sani Bola Ahmed Tinubu ya bayyana goyon bayansa ga wani tsari da aka kullo da shi domin dawo da 'yan asalin Afirka da ke ƙasashen Turai zuwa gida Najeriya domin ganawa ko kuma bin diddigin danginsu na asali. Asalin bakaken fata da ke yammacin Turai da Amurka dai tushensu shi ne Amurka, inda akai cinikin kaka da kakanninsu zuwa ƙasashen na Amurka da Turai domin bauta. Yanzu haka dai ɗan asalin nahiyar Afirka da ke zaune a ƙasashen duniya daban-daban na ta yunkurin ganin cewa ko dai sun dawo nahiyar Afirka da zama ko kuma dai sun kasance sun gano tushensu a nahiyar ta Afirka. Shirin dai yana ƙarƙashin jagorancin wata 'yar asalin Afirka mai suna Carolina Myra Morris, 'yar Brazil ne. Sai kuma jaridar Tribune, daya daga cikin manyan labaran jaridar Tribune na cewa yanzu haka rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa ta yi watsi da kiraye-kiraye da ke fitowa daga wasu 'yan Najeriya na hamɓarar da gwamnatin demokradiyya a Najeriya. Wata sanarwa da ta fito daga shalkwatar rundunar sojin Najeriya mai ɗauke da sahanin Brigadier General Dokur Gusau, babban daraktan yaɗa labarai, na cewa zamani ko lokacin mulkin soja a duniya ya wuce, kuma tsarin da ake bi yanzu shi ne na demokradiyya, wanda kuma rundunar sojin Najeriya tana biyayya ga wannan tsari da kuma babban kwamandan askarawan sojin ƙasar kuma shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu. Ƙarshen shirin jaridar kenan, a huta lafiya.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Sojojin da suka yi juyin mulki a Niger sun amince da buɗe kafar tattaunawa da ƙungiyar ECOWAS domin ganin an kaucewa tashin hankali, cewar wata tawagar manyan malaman Musulunci daga Najeriya bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin Niamey jiya Lahadi. Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali ta sanar a jiya Lahadi cewa ta janye daga sansaninta da ke arewacin ƙasar bisa dalilan taɓarɓarewar tsaro. Bayan 'yan sa'o'i, rundunar ta ƙara da cewa a yayin aikinta a wurin, sojojinta uku sun samu raunuka a lokacin da aka buɗe musu wuta. A jiya Lahadi, masu gabatar da ƙara a Faransa sun ci gaba da gudanar da bincike a kan mutuwar aƙalla baƙin haure shida da kwale-kwalen da ke ɗauke da su ya kife a ruwa, a yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa ta mashigar ruwa tsakanin Ingila da Faransa, yayin da 'yan sanda ke farautar masu safarar mutane da ke da alhakin afkuwar lamarin. Masu gabatar da ƙara a yankin tashar mashigar ruwan ta Bulangun sun buɗe gudanar da bincike a ranar Asabar sa'o'i kaɗan da afkuwar lamarin, amma sai aka sauya aƙallar binciken zuwa Paris. A jiya Lahadi aka sako 'yan jaridar na 'yan ƙasar Iran da aka ɗaure shekaru biyu a gidan kasu bayan da ta yi hira da mahaifin wata mata da ta rasa ranta a hannun 'yan sandan ƙasar da ya janye bore da zanga-zanga a tsawon watanni.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu wanda ya shirya ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsi wato Malam Jubairu kenan. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.